This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masallaro assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakub muke rine tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 8 ga watan Maris shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafi da su ga Aisha da kanin labarai.
To baba shugaba Biden yayi kira ga majalisar wakilan Amurka ta sahalewa ƙarin tallafin soji ga Ukraine yayin jawabinsa ga al'ummar kasar a daren jiya Alhamis. Russia ta ce ta dakile wani yunkurin ta da bomb bayan da dakarun tsaron kasar ce ta kashe ta harbe wani dan Belarus har lahira. Daga ƙarshe kasar Sweden ta shiga kawancen NATO a matsayin mamban kungiyar na 32.
Ganin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana wa Amurka irin halin da kasar ke ciki musamman game da tattalin arziki da kuma tsaron kasa da musamman akan tsaron iyakan kasar.
To dama haka yan adawa dole dama aikin adawa kenan su sa jama'a masu zabe su saka shakka a zuciyar masu zabe akan abin da shugaban Biden ke faɗa kenan. Wa Amerika ya zama cewa sun ci amintun da su ma akwai masu goyon bayan su.
Kamar kowace safiyar Juma'a yau ma muna tafi da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara wanda a yau shirin zai mai da hankali ne akan nemo mafita game da matsalolin tsaro da tsadar rayuwa a Najeriya. Muna kuma dauke da nasihar Juma'a daga Sheikh Zurkar Naini babban limamin masallacin Enugu Central Mosque. Muna kuma dauke da wato bayan wannan za mu kawo muku wato cikakkun labaran duniya amma da farko za mu fara ne da shan kashin farko na labaran.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya bude jawabinsa ga al'ummar kasar akan halin da kasar ke ciki a daren jiya Alhamis inda ya jaddada abin da ya ayyana da demokradiyya na fuskantar barazana a fadin duniya. Sannan ya yi kira ga majalisar kasar ta sahale akan tallafin soji karin tallafin soji ga Ukraine don kare kanta a yakinta da Russia da yake jawabi ga 'yan majalisar kasar. Biden ya ce ya zama wajibi mutunkari shugaban kasar Russia Vladimir Putin. 'Yan majalisar wakilan Amurka sun ki sahalewa wata bukatar karin tallafin soji na dala biliyan 95 na tallafin jin kai a kasashen waje ciki har da tallafin soji ga Kyiv na dala biliyan 61 don kare kanta daga har-haren Russia. Yace sakona ga shugaban Russia Vladimir Putin wanda nake da dadadin sanayya tsaki ba za mu janye ba ba za mu rutsuna ba Biden ya fada. Shugaban ya kuma jinjina wa kawancen NATO wanda ya ayyana da kawancen soji mafi girma da aka taba samu a fadin duniya. Gwamnan jihar Kaduna Ubasani yayi alƙawarin ceto dukkanin ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka sace a jiya Alhamis. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin ziyarar gani da ido da jaje da ya kai ƙauyen Kuriga inda 'yan bindiga suka sace sama da 'yan makaranta 200 yayin da suke shirin shiga aji.
Ba yaro din zibacin Allah ya ko kafin zo wurin nan na magana da National Security Advisor shugaban security na kasa wato Malam Nuhu Badu kuma a yanzu haka ana nana kokari jami'an tsaro sun bijima kuma insha Allah za mu dadare nan dukan su gida duk abin da zamu yi in ya kama yanzu kullu da ne kullun zo na da ku zamu yi Allah domin ita gwamnati amfaninta kare dukiyar al'umma da rayukan su shine babban abinda gwamnati ta sa a gaba kuma wannan abu ne wanda amana ne aka bamu kuma in Allah ya yarda zamu yi kokarin mu ga cewa mun nemo haƙin al'umma mu gabaki.
Hukumomi sun ce 'yan bindiga sun yi garkuwa da akalla dalibai 287 ya kuma kasance hari na da garkuwa da dalibai karo na biyu da aka yi a arewacin Najeriya a baya-bayan nan. Dakarun tsaron kasar Russia FSB ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta harbe wani ɗan kasar Belarus har lahira wanda a madadin Ukraine ya yunkurin tarwatsa wani bam a ginin gwamnatin Russia a yankin Karelia da ke arewacin kasar. Hukumar ta FSP ta ce mutumin yayi wato yayi yunkurin amfani da wani bam kirar gida domin kai hari a birnin Olonet wanda ke da tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Russia da Finland. Hukumar ta kafa wani bidiyo wanda ke nuna wasu jami'ai yayin da suka tunkari wani gini a yankin, sannan kuma aka ji karar bindiga daga bisani kuma aka gagawar wani a ƙasa. Nan take Ukraine bata ce uffan ba ku hukumanci a game da aukuwar lamarin. To labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima ga dan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan a jiya dare shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar da jawabinsa akan hali da kasar ke ciki a karo na uku tare da jaddada manufofinsa ga Amurkawa. Batun tsaron kan iyakan kudancin wato kasar Amurka da kasar Mexico ne shine abin da ya dauki hankali a wannan wato jawabin nashi. Malam Aminu Yakubu Lame dan Najeriya ne kuma da daddaden mazaunin nan Amurka wanda yake sharhi akan siyasar Amurka ya mana fashin baki akan jawabin na shugaba Joe Biden yana mai cewa
gaskiya ya kokari saboda ya duk yanda ake tsammani abin da ya kamata ya bin yayi a rayina ya fito wato ya fallafa ko ya fada mutum Amerikawa abin da yayi tun da shugaban gwamnati ya gyara tattalin arzikin kasa wato bisa ga yadda ya dauka tun da lokacin da ya shigo kusan shekara uku da wani abu da suka wuce saboda akwai da covid tattalin arzikin kasan yana lalacewa. To da ya zo kuma gaskiya ya gyara tun da yanzu in ka duba abubuwa suna da gyaruwa sosai. Yayi wato an samu ayyuka sabbin ayyuka kusan miliyan 15 a kasar. Rashin aiki wato unemployment ya sauka kusan shekaru 50 da suka wuce ba tun bayan kusan shekaru 50 suka wuce ba tun ganin wato yadda ayyuka ke samuwa ba kamar na wannan shekara.
To amma lokacin da ya ce ya yi kokarin samar da sabbin ayyuka wurin miliyan 15 naga bangaren yan adawa sun yi wani ihu suna abin nan, kana ganin suna shakkan abin da yake faɗa ne?
To dama haka yan adawa dole dama aikin yan adawa kenan su sa jama'a masu zabe su saka shakka a zuciyar masu zabe akan abin da shugaban Biden ke faɗa kenan. To America ya zama cewa sun ci abin tun da su ma akwai masu goyon bayan su, dole ne su dama aikin su babban aikin su kawai su tabbatar cewa sun saka wannan shakka din akan abin da yake faɗa.
To ya kaji jawabin da ya yi game da tsaron ƙasa musamman ma game da tsaron kan iyakan kudancin Amerika?
Ya faɗa musu gaskiya ba sani ba, kuma cikin inda masu sauraro wato irin wanda suka sani gani akwai wannan senator daga wato daga Alabama ko Arkansas ne shi ne shugabanci ɗan Republicans wajen kwamitin da suka shirya sha'anin tsaron ƙasa ɗin. Amma sai daga ƙarshe kusan duk sun shirya sun samu daidaita tsakanin Republicans da 'yan Democrats, amma Donald Trump ya shiga tsakiya ya hana su, ya hana 'yan Republicans goyon bayan wannan wato shirin na tsaron ƙasa musamman na tsakanin America da Mexico.
To ya kaga
tun da sun sauko shi wannan mutumin shi wannan senator Republicans ɗin abin ya ba shi haushi tun da duk an shirya su yawanci kuma za ga cewa suna goyon bayan shin wannan shirin. Amma dare ɗaya rana ɗaya Trump ya shiga tsakani ya hana 'yan Republicans goyon baya abu kamar yadda Biden yake faɗa ya yi ne, kuma shi ma saboda ya samu abin da zai yi magana wato wajen campaign ya ce Biden ya ke tun da alamu musamman yadda wannan senator yan Alabama ɗin suke mai da martani abin da kawai za su ta magana kenan a kai.
To ya kake ganin martanin da su 'yan adawa suka yi wanda ita senator na Alabama ta fito ta yi magana a kai game da batun kan iyaka?
To ai yanzu ɗin yanzu sake ma abinda ina sauraron wato mai da martanin suke ba sun ɗauki abu ne kalilan wanda yake su ba su ga laifinsu ba, kuma da masu goyon bayan Trump ba su ga laifinsu ba tun da su suka hana. Da yanzu cikila wato shugaban Biden ya riga ya sa alluma a kan yarjejeniyar tun da kamar yadda na ce kwamiti ne da 'yan Republicans da 'yan Democrats suka zauna suka sasanta a kan cewa ga yadda za su ga matakan da za su dauka to amma Trump ya hana su godiya a sai da aka zo karshe abin Trump ya hana su kuma dole suka kamar yadda kowa sani yanzu wato Party Republicans and not Trump ne kawai saboda sai abin da yake
to kada gajin talakan America zai ga kaman ana yin manufofi da za su taimaki rayuwarsa duba da irin jawabai da shugaban kasa yi
eto ina da a gaskiya yayi kokari wajen kaman yadda yake farkwado wajen talin arziki amma abu ne wanda yake zai dauki lokaci kafin talaka ya fara gani a wato kaman albashin da yake samu ya fara gani kamar in ya shiga kantiyo zai sayan kayan abinci wato tsalen kayayyaki ya falo tun da yan kasuwa daman ya duk da cewa akwai wayannan shirye-shiryen kafin abubuwan wato sauki ne sauka zuwa ga talaka zai dan dauki lokaci
to madalla Aminu Yakubu Labin dan Najeriya mazaunin nan America ke neman wannan sharhi ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukan mu na yanar sadarwa da Facebook da dandalin X da kuma Instagram yanzu ku ga Aisha da ci gaban labaran duniya
Ji Alhamis ne kawo karshen shekarun da kasar Sweden ta kwashe a matsayin yar ba ruwa na tun bayan yakin duniya na biyu sannan ta zama mamban NATO na 32 yayin da babbar kungiyar kawancin sojin kasashen yamman take tunkarar shekara uku tun bayan fara mamayar Russia a Ukraine Prime Minister Sweden Ulf Kristersson ya kai ziyara Washington inda ya hadarci wani taro da aka gudanar don marabtar kasar da ke yankin Nordic cikin kawancin NATO a hukumance wanda aka yi a ofishin harkokin wajen Amurka Biden ya shaida a cikin wata sanarwa cewa a sa'ar da shugaban Russia Vladimir Putin ya fara mamayarsa a Ukraine a 2022 yayi zaton cewa zai raunata karfin Turai sannan kuma ya rarraba kawo kan NATO sai dai kuma sabanin haka a watan Mayu na 2022 Sweden da Finland kawayen mu na kuddukot masu jajirtattun sojoji sun kafa tarihi bayan da suka buƙaci shiga kawancin NATO kuma yanzu dukkanin su sun zama ƴan kungiyar a ƙarshe sakataren majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ji Alhamis ya yi kira da a tsagaita bude wuta a Sudan domin musulmai su samu damar gudanar da azumin watan Ramadana cikin lumana yana mai cewa lokaci yayi da manyan janar-janar din da suke gaba da juna za su aje makaman su a daidai sa'ar da matsalolin jin kan da ake fama da su a kasar ya kai wani mataki mai munin gaske ya kara da cewa kamata ya wato daina kiyayya tsakanin kasashen biyu domin zai kai ga tsagaita bude wuta baki daya a fadin kasar sannan kuma yayi shimfidar da al'ummar Sudan za su samu zaman lafiya mai dorewa yace hadin kan kasar na cikin barazana kuma akwai manyan haduran wato halin da ake ciki ka iya haifar da rashin kwanciyar hankali a yankin kama da wato daga yankin Sahel zuwa kuryar Afirka da Bahar Maliya
a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC
manu
kuma dalla kada a shafa wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16, 25, 31 a jamhuriyar Niger za a iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu yanzu ko ga shirin mu na gaba
manuniya
a
karshe dai fadar shugaban kasar Najeriya ta tabbatar da cewa tana sanin akwai matsalolin tsaro da tsananin tsadar rayuwa kamar dai da kowane dan kasa ke iya gani kuru-kuru.
Ba za mu taba ga mu ɗan Najeriya cewa babu matsala ko wahala a kasar nan ba. Allah ya sani akwai matsala manya-manya ba irin wanda zaka tashi yau bane da matsala gobe kawar ware.
Matsaloli ne aka samu wanda yake suka karu sannan yau ta haifar da abubuwan da ake gani.
Sai dai malaman da ke shirin shiga watan azumin Ramadan din da zasu gabatar da tafsirai sun ce zasu mai da hankali ne wajen ganin kasar ta gyaru.
Su fadakar da mutane zanga-zanga ba cikin tsarin musulunci. Ba a son abin da zai kawo fitina kaka kusa gare shi.
A ba a nufin cewa malamai kada su yi suka amma kuma an kira malamai su guji harzuka mutane ga da abin da zai kawo tada zaune tsaye.
Kamar da ɗaya na ɗin rataye masarautun da aka kirkiro a jihar Kanawa kuwa manyan 'yan siyasar Kanan ne ke gaya wa duniya cewa al'ummar jihar Kanan na matukar bukatar waɗannan kujeru.
Ina tabbatar maka mafiya waɗannan mutanen da suka fito masarautar Gaya da mutanen da suka fito daga masarautar Rano da mutanen da suka fito daga masarautar Karayi suna so.
Waɗannan ba so mun taɓa tattaɓo cikin tarin mu ruwan da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan dake da masu sauraro dindu shiri na 160 dindin cikin jerin shirin manuniyan da kan zagaya ko ina dan kalato muku labaru labarun kuma amma na tsananin tsadar rayuwar da ake gani a Najeriya yasa gwamnatin tarayya ta ce babu yadda za a yi tana ji tana gani ta yi wa ƴan Najeriya shiru mai baiwa mataimakin shugaban kasa shawara karkokin siyasa Daftakin Babu Ahmad ya tabbatawa da manuniya cewa matsalolin da ake ganin ana fama da su a Najeriya fa sun taru ne shekaru aru-aru.
Akwai shirye-shirye da yawa wanda wannan gwamnatin take yi. Ɗaya daga ciki shine ba za mu taba ga mu ɗan Najeriya cewa babu matsala ko wahala a kasar nan ba. Wannan ba zai yi ba. Allah ya sani akwai matsala manya-manya da na rashin abin da za a ci da na tsaro da gyara tattalin arzikin ƙasa. Kowa ya sani. Mun zo mu yi ma malamai waɗanda za su yi tafsir waɗanda ake ji ake ganin girman su na ɗaya su gaya ma jama'a abin da suka gani fi sabilillahi na biyu su taimake mu su ba jama'a hakuri wannan matsalolin da muke da shi ba irin wanda zaka tashi yau bane da matsala gobe kawar ware ta sannan irin waɗansu abubuwa da muke gani ƴan kwanakin nan kaga an ce a fasa mota ko a fasa shago a diba ba halal bane ba mu ce kada a ce ma jama'a akwai matsala ko ko a ce akwai inda shugabanci bai daidai ba wallahi Najeriya na cikin matsala amma mun dade ana fafacewa ramin da muka fada a ciki fitowa daga ramin da aka dade ana hakawa shine muke so mu fito kuma fadawa rami ya fi sauki da fitowa shi
ba ku ganin lokaci ya amanta da magana waye jawo matsala kawai a dushi neman magani
ba mu tsaya a ce akan tarihi da ya kawo abin ba amma kowa ya sani tattalin arzikin kasar Najeriya ba yau ya lalace ba ba je ya lalace ba to gyaran ne ba zai yiwu a yanzu ba sai ka fahimci inda aka bannan ta fito
karamin ministan noma da samar da abinci a Najeriya sanata Sabi Abdullahi kuwa cewa yake gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi nisa wajen haɓaka harkokin noma da samar da sabbin dabaru
to alhamdulillah lallai an zo ai musu bayani bisa kan abubuwan da muka riga muka fara yi a takaice mun san wannan karancin abincin da ake samu matsaloli ne aka samu wanda yake suka karu sannan yau ta haifar da abubuwan da ake gani to mun nuna musu lallai wayannan matsaloli mun tantance mun fahimce su kuma a namu bangare muna nan muna kokari mu ga yaya za a yi a haɓaka aikin noma na shinkafa da masara da rogo sannan kuma shirin da muke yi na noman damana da ke gabatowa a inda kuma aka yi bayani bisa matsaloli misali taki yanzu mai dalilin yasa taki ya yi tsada abu ne wanda ƙasar nan take da albarkar shi amma ana sai da cikin din ƙasar waje to shi yasa abu ne ya yi tsada kuma an kawo wato kokari da muke yi na duban yaya za a magance wannan matsaloli sannan a ƙarshe maganar batun tallafi da aka ce a baya na abinci to muna nan muna tantancewa don shi ma a fito da shi don a samu a raba ma ƴan Najeriya
ganin gangara gangara da shiga watan azumin Ramadan ya sa majalisar koli ta harkokin addinin musulunci a Najeriya ta kira taron tattara malaman Najeriya ta ce babu yadda za a yi malaman su zauna zaman zuru. Babban sakataren majalisar a tarayyar Najeriya Malam Nafi Baba Ahmad ya ce majalisar ta tattara malaman addinin ne dan ganin sun taimaka wajen kashe dukkanin wata wuta da ake ganin tana nema ta ruru.
Matsalar tsaro da hauhawar farashi da yanayin tattalin arziki ya jefa ɗan Najeriya da matakan da mu majalisar mu ta dauka na tuntuban shugabanninmu mu muka zabe su a tsari na musulunci shugaba shine turawa suka aro public servant sayyidul qaum khadimuhu shugaban al'umma ba wai mai gidansu bane da zai tattara kudin al'umma ya sa ji Hussein da ya ga dama ko kuma ya dinga ce musu kai kaza kai kaza so mun tattauna da su mun ba kuma ba su shawari akan matakan da muke gani ya kamata su dauka ana nuna musu abin da suke bai isa ba saboda a gaskiya duk wanda dan Najeriya hatta mai halin ma sai kai fara tunanin alhamdulillah wanda bai da halin wani irin hali yake ciki tunda kowa na ji a cika
wasu na cewa kamar wannan kiran malamai wani tsari ne kila za a ga musu su iya bakin su kuna so ne malamai su kiyaye kan magana irin halin da ake ciki ko kuna so su tausasa talaka ne
wato ba mu son a tausasa talaka kuma muna son malamai su faɗi gaskiya amma gaskiya su sani al ulama warasatul anbiya dan ko zakai nasiha ne ai akwai koyar yadda addinin mu ya koyar da mu ko kuma mun kira da babban murya cewa su fadakar da mutane zanga zanga ba cikin tsarin musulunci ba a son abdu abin da zai kawo fitina ka kusa gare shi
sai kuma mataimakin shugaban majalisar koli tarkokin addinin musulunci a Nigeria Dr. Bashir Aliyu daga jihar Kanawa ya ce taron majalisar baya nufin wai ko da malamai sun ga an sauka daga kan turba su yi shiru
a ba nufin cewa malamai kada su suka domin kamar ɗaya daga cikin abin da aka yi shine kan cewa in gwamnati ta dauki wani mataki na janye tallafi to dalle kada ta yi haka har sai ta san ta shimfida abubuwa waɗanda zai rage radadi ga wato talakawa da marasa karfi saboda haka an kira gwamnati akan ta yi abin da ya dace amma kuma an kira malamai akan cewa su guji wato har zuka mutane ga duk abin da zai kawo wato ta da zauna tsaye saboda shi ta da zauna tsaye ba abin da yake haifarwa sai ta da kara ta da zauna tsaye amma wannan bai nuna kan cewa wato ana da ra'ayi da za a janyo hankalin gwamnati kan ta gyara wani abu ko tai wani abu kan cewa ba za a faɗa ba amma dai a yi shi cikin wato tattaunawa da hanyoyi waɗanda suke ba za su fita daga doka ba kuma ba za su kai ya zuwa ga tashe-tashen hankali ba wanda ba abin da yake haifarwa illa lalacewar al'umma baki ɗaya da ƙasa baki ɗaya
game da cacar bakin cire masarautun da tsohuwar gwamnatin jihar Kanawa ta Gandu da ta kirkiro kuwa tsohon dan masajjan tare Najeriya Sanata Mas'ud El Jibru Dogwa ne ke cewa kada dai gwamnatin jihar Kano ya daka ta shawarar wasu tsararru
Mahmud ina so in faɗa maka magana kirkiro waɗannan masarautu ba wani abu ne sabo ba kuma mun muƙaddar ta cewar Ganduje ne ma yi mana su saboda siyasa ba saboda tun zamanin wakilci irin na saba kinzo muke tafa fitukar mu samu jihar ta gana kuma duk inda muka je muna tafiya ne da maganar neman sarakuna guda uku sarkin gaya sarkin rano sarkin karayi saboda haka duk wanda yake kokari ya saka mai girma gwamna Abba Kabir akan tafarkin ciwo izo in rushe masarautun nan to ina roƙon mai girma gwamna da iduba harkar ta siyasa ba kawai wata kungiya dan tazo ta ce ita ba ta so a kirkiro masarautu bata so ayi kaza ayi kaza sannan gwamnati ta zo tace za ta zo akai ba ta zauna ta yi lissafi ta yi la'akari da abubuwan da ka iya biyo baya ina tabbatar maka mafiyaya waɗannan mutanen da suka fito masarautar Gaya da mutanen da suka fito daga masarautar Rano da mutanen da suka fito daga masarautar Karayi suna so domin akwai abubuwa da dama waɗanda yanzu sun koma ana yin su a can wanda da can sai an zo Kano ake yi
ka batutuwan da zamu iya baje muku kira a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu sallama sai mun san da dukkanin masu dafifin dafe mu rafi ko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya gashi kuma babu damar yin wuru-wuru domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 1176 ne su yi sallamar sakin kujerin da ake ganin dama da su ne suke ta faman daru kuma a madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da bayanai akan dukkanin abubuwan da kan faru ni Isa Loli kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na Manuniya
to a gaida na ikara sai ka kara muna Manuniya nan gaba insha Allah yanzu kuma ga da sihar Juma'a Allah, 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 Allah.
sunana Abdullahi Bananau. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yaumiddin. Annabi yace duk wanda ya yaki saboda kabilanci to baya cikin al'ummata. Kenan musulmi ya dauki makami ya kashe musulmi dan uwansa bai cikin al'umma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka waɗansu ne kawai suke so su yi amfani da wannan dama su jefa wannan kabilanci don kiyayya da gaba ya shiga tsakanin al'umma. Ana kokari a hada tsakanin Hausawa da Fulani. Hausawa da Fulani nan duk inda ka tashi kuma sauran kananan kabilu in za su yi fada sai su ce suna fada da Hausa Fulani. Nan kuma ana so a hada Hausawan da Fulani fada wanda dukkanin su musulmai ne. Don haka waɗannan abubuwa da yake faruwa ya saba karanta da addinin musulunci. Hatta waɗanda ba musulman ba da ake zaune lafiya da su. Manzo Allah ya ce wanda duk ya tashi ya kashe wanda ake zaman lafiya da su babu gaira babu dalili bai cikin al'ummata. Saboda haka sai musulunci bai daba haka kawai ka fadawa wanda yake ba musulmi ba don addinin ku ba daya ba. Saboda haka ina addu'a Allah ya sa al'umman musulmi duk inda suke su zama sun yi karatun addini don su gane matsayin addinin musulunci. Allah ya halicce mu kabila kabila, kasa kasa, dangi dangi don mu san juna. Wanda yafi daraja da kima a wurin Allah wanda yafi tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. To mu ci gaba da roƙon Allah, Allah ya zauna da wannan ƙasa ta mu Najeriya lafiya. Zaman lafiyar Najeriya shine zaman mu lafiya. Idan Najeriya bata zauna lafiya ba, babu shakka ba za mu zauna lafiya ba. Saboda haka ina fata su kuma hukumomi za su tsaya duk waɗanda aka samu su da hannu a cikin waɗannan rikita-rikita aka gano su suke kunna fitina rashin zaman lafiya, to a kama su a hukunta su. Domin gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah. So da yawa ana samun sakaci a samu masu laifi a kihukunta su. Wannan ƙara bada lasisi ne ga masu son su yi laifin cewa ku yi ko kun yi ba abin da za a muku.
To madalla da wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Baba a takaicen shugaban Amurka Joe Biden ya bude jawabinsa ga al'ummar Amurka kan halin da kasar ke ciki da daren jiya Alhamis, inda ya jaddada abin da ya ayyana da demokradiyya na fuskantar barazana a fadin duniya. Sannan ya yi kira ga majalisar kasar ta sahale wa karin tallafin soji ga Ukraine don kare kanta a yakinta da Rasha. Gwamnan jihar Kaduna Ubasani ya yi alkawarin ceto dukkanin ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka sace jiya Alhamis. Gwamnan ya bayyana haka ne yayin ziyarar gani da ido da jaje da ya kai ƙauyen Kuriga, inda 'yan bindiga suka sace sama da 'yan makaranta 200 yayin da suke shirin shiga aji. Dakarun tsaron ƙasar Rasha FSB ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta harbe wani ɗan ƙasar Belarus har lahira, wanda a madadin Ukraine yayi yunkurin tarwatsa wani ginin ya tada wani bom a wani ginin gwamnatin Russia a yankin Karelia da ke arewacin kasar. Hukumar ta FSB ta ce mutumin yayi bara yunkurin amfani da wani bom da aka kera a gida domin kai hari a birnin Olonets, wanda ke da tazarar kilomita 250 daga kan iyakar Russia da Finland. Jiya Alhamis ne ya kawo ƙarshen shekarun da ƙasar Sweden ta kwashe a matsayin 'yar ba ruwa na tun bayan yakin duniya na biyu, sannan ya ta zama mamban NATO na 32.
Domin sauraro iya abin da za mu iya kawo muku kenan a wannan shiri na safiya. Idan ku Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma wato Daji Balawi wanda ya shirya ya bada umarni, da kuma injiniyan mu na wannan lokaci wato Mr. Kevin Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku sallama. Amma kada ku manta a shirinmu na rana za ku ji wasu shirye-shirye da za mu gabatar muku musamman ma akan wannan sako ko kuma jawabi da shugaban Amurka ya gabatar. Amma kafin nan daga nan Washington DC muke sallama da ku, a huta lafiya.